الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يشكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملتقى، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نشاء عقوبة وتر رمضان هجرة فأنب صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة اليهودو تأربعين دبقل وان دي 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 دا بيو غواتن أكو شكرا دبو بيو دا أشرين دا شدا وان مسلا في مسجد الرحمة وان وطان رمضان وطان رحمة من رغم الله سبحانه وتعالى إلى اللي بيمد رحمه منسا نبركين سونا ينسا Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya, inda muke karanta littafin Shehu Malami Raslan mai suna Ramadanu Shaharul Itqi minan Nar. Wato watan Ramadana watan yanta mutane daga wuta, Allah ka samu na cikin su. Wanda ya gina wannan masallaci da sunu sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi aikin da yayi, abinda ake gudanarwa na aikin alkhairi a wannan masallaci. Allah ya kai sakamakon zuwa gare su, Allah ya ji kansu, ya musu rahama, ya kuma sa su huta. Duk wanda iyayensa suka rasu a cikinmu, muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu, ya musu rahama, su ma Allah ya sa inda suka tafi yafi inda suka bari. Wanda kuma suke da iyaye a rai a raye yanzu, to muna musu addu'a, Allah ka yi musu arzikin rahuwa da iyayensu lafiya. Allah madaukakin sarki, mu ma ka ara mana dama irin wannan kafin mu koma zuwa gare ka. Wanda ya yunkurin samun dama irin wannan ta aikin alkhairi bai samu ba, Allah ta'ala kuma ya bashi ladan niyya. Saboda kun san akwai wata magana da malamai suke cewa niyyatul mu'mini khairun min amalihi. Wani lokaci ka sa kyakkyawar niyya za ka yi abu ya fi wato ka samu dama ta yin abun baka ma yi ba. So duk wanda yake da kyakkyawar niyya a zuciyarsa tsakaninsa da Allah ya san da gaske yake, ya kudurta wani aikin alkhairi, to ko bai yi aikin ba, Allah sai ya bashi ladancuwa kaman ya yi. Lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na tahziri, wato gargaɗi da kashiri da jan kunne dangane da waɗanda ya kamata su yi hijira ba su yi ba, da wannan lokacin akwai wani dattijo ba shi da lafiya, amma sai yana ganin ko da bai da lafiya tun da har yana da ɗa'yan da za su iya ɗaukar shi daga Makka su kai shi Madina, amma shi yana ganin bai cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mahusiri. Sai ce ‘ya’yansa su ɗauke shi daga Makka su kai shi Madina. An ɗaukai ana tafiya da shi a hanya bai riga ya ƙarasa Madina ba, sai Allah ya masa rasuwa. Sai suka ce kai to ina ma a ce wannan mutumin ya ƙarasa Madina da ya riski cikakken ladan shi a wajen Allah subhanahu wa ta’ala. Sai Allah ya saukar da wa man yakhruju min baitihi, duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ilallahi wa rasulihi, ya yi hijira saboda Allah zai je garin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake, kuma yudrikuhu al-mautu, sannan mutuwa ta riske a kan hanya bai ƙarasa ba, Allah sai ya ce faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, ya ma riga ya riske cikakken ladansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To majalisi na 11 a duba shafi na 29, malamin sai fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah ya faɗa muhazziran, yana mai gargaɗi da kashiri da jan kunne cewa inna hadha siyama, wannan azumi alladhi yaltafitu ilayhi ammatus sa'imina, wanda mafi yawancin mutane kowa da kowa ke waigawa zuwa gare shi, wa annahu mujanabatu ta'am wa sharabi, da yawa sai suke karkata kawai suna ganin kamar manufar azumin kawai mutum ya nisanci abinci da abin sha, wa shahawa da abin da yake na shahawa. min al-fajr as-sadiqi, daga lokacin da al-fitr na gaskiya ya kullo ila ghurubi ash-shamsi, zuwa ga faduwar rana. La yu'addi shay'an, wannan ba a kirga shi wani abu min madam yuhassil ladhi ya'ti bihi ala hadha an-nahwi, matuƙar bai tabbata ba akan kwatankwacin wannan abu. Ma wara'ahu min al-khairat, abin da zai biyo bayan sa na alkhairi. Kuma lan yasil ila ma wara'ahu, matuƙar azumi bai kai ka zuwa ga abin da zai biyo baya ba. Min al-ghayati, na maƙurar da ta sa aka ce kai azumi, abin da ake so azumin ya kai ka zuwa gare shi, ka fahimci asalin. Akwai wata tarbiyya da Allah subhanahu wa ta'ala yake so yi maka a wannan watan, shi yasa aka ce ka bar abubuwan, ba wai dan ana da buƙatar asali kai barin waɗannan abubuwan kaɗai ba. Walam yajni ma wara'ahu min wato min al-janah, wato matuƙar mutum bai tsinki abin da ya kamata ya tsinka ba bayan azumin na amfani. Inda duk mutumin da ya yi shuka a gona, ai yana jiran bayan yin shuka ya samu natija ta amfanin gona ko? In ka je ka yi shuka, ka gama wahala a gona, lokacin girbi ya yi, kana jiran ka samu natijar noman, ba ka samu ba, to me amfanin noman? Ka ga babu wahala aka shaku? To haka azumin yake. Faƙalan annabi shi ne sai annabi ya ce, man lam yada'a ƙaulaz zuri, duk mutumin da bai bar magana ta ɓanna ba da kiran ƙarya, wal amala bihi, da yin aiki da shi, fi riwayatin wal jahala, da maganganu irin na jahilai, fa laysa lillahi hajatun, fa Allah bai da buƙatar, fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, ya daina cin abinci ko ya daina sha. Wa bayyana annabiyyu amran akhar, annabi ya yi bayanin wani al'amari na daban. Wa ja'alahu, sai ya sanya shi murtabitan bis-siyami, wannan abin yana ratsi da azumi. Fa qala shi manzo Allah yake, idza kana wato yawmu sawmin ahadikum, idan ranar azumin ku yayi, wala yarfus, shine bidamm alqafi wa yudulu kasira, yarfitu fala yarfus wala yarfis. Wa kana mutum ya zamanto a waye gari, mutum yana kalmomin da suke da alaka da alfasha da jima'i, sannan wala ya sukar kare zamanto da yin la'akadishi ihu da hayaniya kawai da ake yi, kuma yana azumi. Wa in sabahu ahadin, in wani tura mai a shari'a ya zage shi, auqatalahu, ko yana mai rigima da shi su yi faɗa, to fa liyaqul ya ce inni sa'imun inni sa'imun, amma wani lokaci sai ga kamar ba ma lokacin da zuciyar mutane take wuya, abin da bai sai a yi rikici ba, sai a yi rikici ga wani cikin ramadan ko kuwa yanzu nan sai ga an tuba jidana a kan asbabin da ya kamata a ce an yi haƙuri, wannan ya wuce, wannan ya wuce, yanzu nan sai ga an tuɓe ana dakuwa. Da haka sai zamanto fa bayyana annabiyyu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi bayanin istibaq as-siyami, ratayuwar azumi fi yawmihi, a wurin da mutum yake azumi bilbu'li, ana buƙatar mutum ini santa al-khala, dangane da maganganu na alfasha, walbu'li an-sakhbi, mutum ini santi iyo ko hayaniya. Na faɗa muku na ce al-asli sautin ɗan adam in zai ɗaga, kowa ya jiyo shi, to ya kamata ya ɗaga shi ne a abin da yake da alaƙa da addinin Allah zai ɗaga. Wa bilbu'di, mutum ya nisanta anil kalimati al-awra, dangane da kalmomi mummuna. Al-awra ita ce kalmar da take tana da muni, shi yasa suke faɗa da karin magana na larabci, ta wai adibtu mimman yu'siru al-awra'a ala al-ayna, wato ina mamaki mutumin da zai fifita mummunan kalamai akan maganganu masu kyau. Yatafawwahu biha al-mar'u rafha, wanda mutum zai buɗe baki yana magana da su maganganu na alfasha. Wa kullu zalika, dukkan wannan mimma yanbaghi alla yakuna minhu shay'un fi athna'is siyam, yana cikin abin da bai dace ba a ce dan adam yana da alaka da su a lokacin da yake tafiya azumi. Wannan yasa annabi yace fa idza kana yawmu sawmi ahadukum in an waye gari ɗayan ku yana adamin falahi ilfus kada yi maganganun da suke da alaƙa da jima'i da alfasha wala yaska kada yi dinga hayaniya wa in qatalahu ahadun in wani ne bi rigima da shi aw sabbahu aw shatamahu ko ya zage shi falyakul ya ce inni sa'imun inni sa'imun inni sa'imun kaga sai da annabi ya mai taso uku idan yanzu wannan wasiyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam inda al'umman musulmi za su dauke ta in wani ne mu wani da rigima ya ce ni ina azumi anya kuna ganin zai zamanto ana samun rigingimu a cikin watan ramadan to bil aksi a watan ramadan da ya kamata al'umma ta tabbata umarnin annabi rigingimu su karanci tsakaninsu to a watan ne za ka kuma kowa zuciyarsa iya wura abinda bai kamata ya zama na rigima ba yanzu nan sai ka ga an koma ana ta rigima ana ta faɗa ta faɗa ki yuzakkiru nafsahu ya tunatar da kansa wa yuzakkiru al-akhara aidan kaga wannan ke neman rigima da kai in ka ce mai abin da yasa ba zan bi maka ba saboda ana azumi ne alfarman watan ga abin da annabi ya ce in dai yana da hankali ba mahaukaci ba ne ya kamata a lokacin yadda kansa ya zafi ya tuna shi ma ya ɗage ƙafa ya ji cewa bai kamata da rigima ba Allahumma sai dai idan abu haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ka ba ne to shi haƙƙin Allah in aka taɓa ka a kowane lokaci mutum yana da damar ka mai nasiha to mu yanzu aka sa abubuwa fa muke shi sa muka kasa zaman lafiya Nana Aisha ta faɗa ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun da yake Allah bai taɓa ba shi zaɓin ababe guda biyu ba sai annabi ya zaɓi mafi sauƙi matuƙar ba saɓin Allah ba ne ma'ana a ba annabi zaɓin abu guda biyu ɗaya mai sauƙi ɗaya mai wahala mai wahalan ko da ya fi lada amma mai sauƙin shi al'ummarsa za ta ɗore a kai to wannan mai sauƙin annabi shi ke ɗaukar wa al'umma matuƙar mai sauƙin ba saɓa ma Allah ba ne yasa an yi sallar isha'i wata rana dare ya ja za ka iya takamin misalin daga 12 zuwa 12 da rabi na dare ko da ya fito zuwa mutane sallah ya ga an yi bacci ya kalle su ya ce musu innahu la waqtuha wallahi wannan shine lokacin da ya dace a yi sallar isha'i laula an ashqa ala ummati ba dan kada in takura wa al'ummata ba to kenan in za a samu lada ɗari ko daraja ɗari in ta kai 12 amma saboda kar a shiga matsala da wahala da takura a farkon dare kuma in an yi za a samu 50 matuƙar wannan 50 ɗin ba saɓa ma Allah ba ne saboda yadda Allah ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bil mu'minina ra'ufur rahim to wanda al'ummar za ta ɗore a kan shi shi manzon Allah zai saɓin ma al'ummarsa to sannan ta ce tun da annabi yake bai taɓa ɗaukar mataki ba na wa'in shi kaiwa abu da abinda za ka mai sai ka ga haƙuri ya rabu da sai amma wallahi wani lokacin aka shiga alfarmar Allah idan manzo Allah ya tashi zai yi magana sai ka ga har launin fuskar sai ya canza wani lokaci takan juye ta zama kasir kamar jini saboda shiga damuwa da tashin hankali an shiga alfarmar Allah wannan shine hikimar da yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai damu da kansa ba in ka taba shi sai in ka taba Allah wannan dalilin yasa ko bai shi kuma Allah ya fi damuwa da kowa sama da manzon Allah yawa ke kuma Allah kana in shiga haƙƙin shi da tsare ka amma wallahi da ka taba annabi za ka ga duk wanda yake ɗabi'ar sa taɓa mutuncin manzon Allah za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala bai wa mutum jinkiri to akasi maimakon mu ma ya zamanto farfan abinda zai dinga damun mu ita ce a dandar mu me ya dama addinin Allah da ta mu damuwar Allah zai ɗauke ka kamar sai kowa ya dawo abinda ya dame shi shine damuwa abinda ya dama addinin Allah ba damuwa ba ne ko kisa za ka gashi nan kullum aka kwana aka kashi mutane sai ƙara shiga cikin damuwa suke a hada ka da buhun masara yau ka kada shi gobe ka da kidi ba ai zubar gani haka fa ake ba to da asalin mutane kuma ku je ku bincika da ke ku gani duk abin da aka ce muku yana da alaka da yadda mutane za su ciko su sha ya fi muhimmanci yanzu a gurin su shine lamba ta dai sama da komai ya fi muhimmanci a gurin su sama da komai kuma ka gwada ko ana ka mataki kaga asali abin da yafi damun ka shine abin da ya shafi addini to zaka ga taka damuwar a rayuwa Allah zai kawo hanyoyin da zaka dinga ruwari su an fahimta ai to wannan shine to in haƙƙin Allah aka taba kaga wannan daban shi yasa kaga idan haƙƙin ka aka taba kai kana musulmi to bai halatta ba a wuce kwana uku kuna rigima da wanda ya taba haƙƙin ka amma akwai lokacin da in aka shiga haƙƙin Allah wanda ya shiga haƙƙin Allah ka bi matakan da zaka yi yara ko na shi haƙi akwai wanda zaku ja layi har ku mutu da kai da shi kayan ki alaka da shi saboda me ba dan kanka kake yi ba dan wa kake yi dan Allah ka karanta kissar Ka'ab bin Malik zaka gani lokacin da Annabi zai tafi Tabuka Ka'ab ya faɗa cewa in Annabi zai tafi yaƙi sai yayi tauriya ya ce gabas yayi kuma ba gabas yayi ba yamma yayi saboda munafukai masu zuwa su je su kai labari in ya ce gabas yayi ko da ka duba da hudu ka faɗa mutanen gabas to in gari ya waye in yenan to baka da lokacin da zaka je ka kai je guru amma da zai je Tabuka sai da ya faɗa wa sahabbai ce kowa ya shirya ga inda zai je saboda wahala tafiya ce za a yi ta a ƙasa ga tsananin rana ga kishi zuwa da dawowa ya kai kilomita 1,600 domin tafiya kaɗai kilomita 800 ne daga cikin Madina zuwa Tabuka Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ice laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra inda Allah ya faɗa maka lokacin yana da wahala to yana da wahala to Ka'ab bin Malik da shi da mutane guda biyu sai ba su je ba wannan gonar da Ka'ab bin Malik yake zauna a cikin ta wacce ta tattara abubuwa na ni'ima ni na je har gonar na gani na shiga cikin ta na zauna kuma da gaske har yanzu gonar yadda Allah maɗaukakin sarki ya haikaito ya ba da labari tana nan da ni'imominta da tsuntsaye da abubuwa na ban mamaki to ana zuwa shi kenan sai kawai yanayin daɗin wannan gonan ya ɗibe shi ya zauna ya ƙi zuwa ya zauna ya ƙi zuwa da ya zauna ya ƙi zuwa jihadi shi kenan ya ce ina nan har Annabi ya fita sai ya zamanto Madina ba ka ganin kowa ko dai wanda dama ana zargin shi munafiki ne ko kuma yana cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu uzuri ko bai da lafiya ko wani dare ya ce ana nan kawai sai na ji labari ga Annabi yana dawo ba daga Tabuka ya ce kawai sai wani irin baƙin ciki ya lullube ni ya ce na yi ta tunanin idan manzon Allah ya zo wace irin ƙarya zan bari don in samu mafita ya ce amma ni mutum ne da Allah ya ba ni iya magana da jayayya ya ce in dai za a faɗa in faɗa babu wani ɗan adam da zan zauna gaban shi ban iya kare kai ba ya ce amma wallahi manzon Allah ina da tabbas in na zauna gaban manzon Allah na mai ƙarya wahayi sai ba zai tauna ban asiri da manzon Allah ya dawo ya zo ya samu Annabi a masallaci ya mai sallama ya ce ina kallon yadda Annabi ya amsa mu sai na ga yana murmushi ilin murmushin haɗe murmushin da ke haɗe da fushi idan Allah ce kana rayuwa da Annabi kai abinda kana mai sallama yana baka amsa yana maka murmushi amma kai ka san irin murmushin zaki yake maka akwai damuwa ko babu sai ya ce masa Ka'ab me yasa kake zuwa jihadi ya ce wala ya Rasulullah ban ga daman zuwa ba ne lafiya ta dauka a kawai nake zuwa ya ce saboda ya ce ba zai yi wa Annabi ƙarya kuma ya ce in yi wa annabi kariya yana da tabbas wahayi sai ya sauka ya tona ne a fili. Sai manzo Allah ya ce to tashi ka je ka jira. Sai ya da hali ya ce da na tashi wasu mutane suka biyo bayana suna min magana suna ba da shawara cewa me yasa baka kawo wa annabi uzuri ba. Ai wasu sun zo sun kawo manzon Allah uzuri kuma annabi ya karɓo su sun so. Sai ce sai na ji kamar in dawo in ce wa annabi in karyata kaina. Sai na tambaya sai na ce ban da ni akwai waɗanda suka zo suka gabatar wa da annabi uzuri irin nawa suka faɗi irin abin da na faɗa. Ya ce sai aka ambatan min mutum biyu mutanen kirki ne. Waɗannan da Ka'abu bin Malik da mutum ukun nan sai da aka ɗauki kwana 50 ko sama da kwana 50. Manzon Allah ya daina musu magana. Kuma ya sa sahabbai ya ce kowa ya daina musu magana. Matarka da ka ajiye a gida za ka nemo mata abinci da safe da rana da daddare. Wala haka za ku kwana ku tashi a gida ɗaya ba za ta ma magana. Saboda manzon Allah ya sa doka ya ce kan wanda ya maka magana. Shi yasa kaga da wahayi ya tashi sauka lokacin da suka samu fada. Yanzu a karan kankin kanshi annabi ne za a mai abu ya ɗauki. To haka Ka'abu ya ce wa'incan sun fi ne shekaru ce ni kaɗai ne matashin da nake iya zuwa masallaci. Ya ce wa'incan ragowar mutum biyu ko fitowa ma sun daina. Saboda damuwa ya ce saboda ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya za ku haɗu da shi kamar sallama. Ka ce wani ina haɗa ka da Allah abin magana don Allah ni ba musulmi ba sai juya maka ba sai ce Allah ba a shi kenan kawai sai ya gaba. To yanzu wannan matakin da sahabbai suka ɗauka da annabi mataki ne da su huruminsu aka shiga ko hurumin Allah aka shiga. To shi ya sa kaga da wahayi ya tashi sauka sai ya ce wa ala salatatin ladina kullu mutum ukun can da ka jinkirta da al'amuran su hatta idza dafa alaihim al-ardu mubara wa qad dafa alaihim anfusuhum wa bannu an la malja'a min Allah illa ilayhi. Kaga dole ka fadi da fadin da take da shi in ta Allah ta yi musu kunci. Kana rayuwa da annabi in duk duniya kowa na maka magana annabi zai ne maka magana a kullum matsala. To ballantana ya sa doka ya ce kan wanda ya ƙara yi maka magana kuma uwa uba shi ma bai maka magana. Eh? Rahabu bin Malik ya ce haka zan zo masallaci in yi sallah. Wani lokaci a sahun gaba in ɗan leƙo kaina ko annabi zai ganna matsalar za ta wuri. Ya ce amma wallahi ba na ganin fuska. Saboda an shiga alfarmar Allah. Shi yasa Allah sai ya fi damuwa da annabi sama da kowa. To da shi abin da ya dame shi abin da ya damu Allah sai Allah ya fi damuwa da annabi sama da kowa. To mu dawo a ɗabbaka wannan ka'idar a gani. Mu mayar da farkon damuwar mu shine abin da ya damu addinin Allah ba abin da ya dame mu ba. Abin da ya dame mu Allah shi kuma zai damu da shi. Ko ba gaskiya ba? To wannan shine to fala yarfu ba zai yi mai maganganu na banza wa huwal kalam bi radi'i shine maganar da take ba ta da kyau wa fahishil kalimi da munanan zance fal insan dan adam idza asbaha sa'iman in yawa ya gari yana azmi fa alayhi Allah ya da'a lisanu wajibi ne isan ya harshen sa wato mutakallala idan to baya shigar da shi wato ya takallala fi a'radin nasi kada ya zamanto yana shigar da harshensa yana kai komo akan mutuncin mutane aw ya ta'u fi kalamin fahishil bali ko ya zamanto yana aukawa cikin maganganu na alfasha aw ya takallamu bil kalima ko ya zamanto yana zance da kalma allati tamuru wacce za ta wuce hatta lagawa la lahu wa la alayhi hatta maganganun da yake na ɓata lokaci ne wanda ko da a zamanto ba ka ɗauki haƙƙin wani ba in dai suna da alaƙa da ɓata lokaci ba za su yi maka amfanin duniya ba ko lahira ta kuɗi watsi da su fa innahu yakunu qad khasira safaqatan rabiha domin lokacin ne mutum zai zamanto ya in ni haka zai kasu kasance ya ainihin wato tabi daga barin kasuwancin da zai masa amfani wal aslu alla tamurra lahazatu asali shine mutum musulmi kada wata lahaza ta wuce min lahazatil abdi daga cikin hiftawar ido na lokacin bawa al mu'min mu'mini illa wa qad ja'ala hadi nafsihi ganima wato ya sanya ta ganima gare shi da annal umar domin rayuwa da kuke gani huwa ra'sul mali shine kololuwar dukiyar dan adam wa ayu tajirin wa na dan kasuwa ne yughamiru bi ra'sul mali wa huwa tajirun fashirun bila khilaf wanda zai yi sakaci da kololuwar dukiyar sa dole sai ka ga zama dan kasuwa wanda ya tabi yayi rauni ko sabani ba uwar kudinka jarin da kake da shi sannan ya zamanto baka bata kulawa ba da muhimmanci kaga dole ya zamanto an samu ainihin wato matsala to la'akari da lokaci za ku ga kamar yadda muka faɗa a kudu ba muka ce abinda malamai suke cewa da qatu qalbin mar'i qa'ilatan lahu inna alhayata da sahibun wa sawan yanzu akwai agogo ina yake babu anan masallacin to wannan ko to na cewa da taslimi ya kamata a sa agogo ana lokaci daga sakan yake fara to idan kana kallon agogo in babu wani abu da ya faru na tsoro wanda bugun gabar dan adam yake karuwa ka sa hannunka a gaba a kirjinka zaka ga irin yadda sakan din agogo ke juyawa tak to haka bugawar zuciya ko wani dan adam yake idan agogo izabi ya sakan sa tun ba minti da yawa to shine da qatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu bugawar kirjin ko wani dan adam ce masa take innal hayata da qa'iqun wa sawan yadda kaga lokaci yana tafiya ta wannan hanyar to haka lokaci yake tafiya ta wannan hanyar la'akari da lokaci akwai wani abu da nake so in ji hankalin mutane a kansa wato lamari na siyasar duniya musamman ɗaliban ilimi sai sun yi hankali da shi su malamai su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a matsayin fikila duk wata fikila in ta taso natsuwa suke yi su kalli akibar abu sai su nemo wa al'umma mafita ba ka biyewa maganganun gama garin mutane wawaye jahilai wannan shine dalilin da yasa kaga lokacin da ƙaruna ya fito jama'a suka rude amma kaga sanda jama'a suka rude da Allah yake saukara da ala qaumihi fi zina da ya fito cikin mutane da shiga ta dawa qala alladhina yuridina alhayata ad-dunya wa inda rayuwar dunya kawai suka ta saka ba cewa suka ya ne ta nan musulma uti ya ƙaruna kai tu ina ma an ba mu kwatan kwacin irin abin da aka ba ƙaruna innahu la zu hazzan alim lalle ƙaruna ya samu wa babbar rabo amma wa qala alladhina utul ilma wanda Allah ya ba su ilimi malaman wannan zamanin na uwa suka yi suka ce musu wailakum kaitu sawabun lahi khairun liman amana wa amala salihan amma wa ma yulqaha illa as-sabirun ba wanda zai haɗu da wannan sakamakon sai wanda ya haƙuri ana nan sai Allah ya danno bala'i sai aka kisfe ƙaruna da dukiyar da ya tara to daga baya shi ne waɗanda ba su bi wannan ruɗin ba suka ce laula an manna Allahu alaina ba dan Allah ya yi mana baiwa ba sanda waccan hayaniyar ta taso kowa ya ruɗe aka samu wasu malamai suka tsaya tsayin daka suka shiryar da lakasafa bina da yanzu bala'in da mu zai auka wannan shi ne ɗaya daga ciki abinda yake da ban mamaki wani lokaci ce ga kana malamin addini wannan shi ya kamata kai ka zamanto mai jagora sai ka ga wai shi zai nuna maka da abinda ya kamata a yi an fahimta a yi to in Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ku da abu ai na faɗa a nan a wajen tafsiri na ce hikimar da yasa Allah ya ajiye annabi shafi biyu na rayuwa makka da madina saboda musulmi a kowane lokaci su koyi a lokacin da suke cikin launi da kaskanci yaya za a yi su kwakwai rayuwar annaba a shafin maka don su fita daga wannan raunin. Sannan duk kake da rauni ka ce bari ka yi aiki irin na mai ƙarfi za a samu matsala ko ba za a samu. Dole sai an samu matsala. Wannan shi ne abin da wasu ba sa iya. Kallo mutane suna ta turo saƙo kowa yana jiran ya ji me za ka ce. Duk abin da waɗanda ba su lumi za su yi mana a duniya dama Allah ya faɗa mana za su yi mana. Ka je ka karanta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Dama Allah ya ce la ya'lunukum khabala. Wala ba za su kai tabanna a kanku ba. Waddu kullum burin suke ma anittu. Ya za a yi wani masifa da bala'i ya afka muku. Allah ya ce kada badatil baghdha'u min afwahihim ma tukhfi suduruhum. Ga ba da ƙiyayya ta bayyana tsakanin ku da su abinda kuke gani suna muku a aikace abinda suke yi muku suka ɓoye suna jiran su samu dama a kanku ya fa abinda kuke gani. Allah sai ce kada bayyana lakum al-ayati in kuntum mu'minin. Muna muku bayanin ayoyinmu in kuna da hankali. Sai ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum ba shi nan kuna son su amma wala yuhibbunakum Allah yake ba sa son ku ka ɗauki al'adunsu kawai da muka shigo da su cikinmu inda gaske muke yin addinin nan da Allah kayan aro kayan ƙwarai ne ko kuwa asali kayan da ba na aro ba ne ba kaya ba ne. Allah ya faɗa ya ce ku kuna son su kuma wallahi ba za su so ku ba. Sannan wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna da agama sai ya ce mana to wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah to la yadurrukum kaydihim shay'a duk abin da za su shirya na makirci ba zai muku komai. Yanzu inda mushkilar take abu uku farko Allah ya kira mu ya ce ya yi hallari na aman to mu kalli alaƙar mu da Allah ta hanyar imani. Na biyu as-sabru haƙurin da Allah ya ce mu yi kuma haƙuri da nau'ikan sa guda uku. Idan Allah ya ce mu yi abu muna yi in ya ce mu bari muna bari in ya jarrabe mu da abu mara daɗi muna haƙuri. Na uku tsawa wa'annan su ne ma'aunai guda uku da Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaydihim shay'a duk sanda za su shirya muku makirci Allah ya ce wallahi babu abin da makircin zai muku. To sai mu duba mu gani wa'annan ababen guda uku da Allah ya faɗa me alaƙan mu da su. Ni dai na san shi Allah fa ba zai sauka daga matsayinsa na Allah ba ya bi bayi a lokacin da su bayan ba su bi shi ba. Wanne za a yi? Waye zai bi wani? To duk abin da yake gudanarwa ya riga ya zartar ya san ka'ida. Ko a bi ko kuma dama sai an ga abin da ba a so. To jan hankalin da nake so in yi kun ga shi lamari na yaƙi tun farko sai da manzon Allah ya ce ku daina fatan Allah ya kawo wurin da za ku haɗu da makiya ku dinga roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya. Shi ne babban abin da manzon Allah ya ce ku yi amma in abu ya zo ba yadda za a yi to sai a yi haƙuri da shi. Akwai abubuwan da suke suna da alaƙa da siyasoshi na duniya wani lokaci sai a zo a cusa lamarin aƙida a ciki an fahimta a yi. To daga nan abubuwa sai su zo sai su yayya matsayi. A nan gurin nake cewa idan mutum ya kalli abin da ke faruwa mutum ne bahaushe sai ya ce faɗan da ya fi ƙarfinka to kamar da shiwa ta. Yanzu America a population na mutane a duniya ita ce ƙasa ta uku. China ita ce ta farko sannan sai India sannan sai ita. An ce America tana da jihohi sama da jiha 50 wanda tsakanin wata jihar zuwa wata jiha canjin wada ana samu. Wannan yasa suka ce a cikin jihohinta guda ɗaya da take da shi 50 da wani abu tana da jaha kwara dole ta girman Najeriya. Haka ne, to yanzu ta fuskar yaƙi idan an fita. Da Allah ya ce, ya ayyuhan nabiyyu harribil mu'minina al-qital, ka zaga su a yaƙi. Sai ya ce, in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu, in ku wato in yakun minkum menene mi'atun sa in yakun minkum mi'atun 20 sabiruna yaghlibu mi'atun, in ku 20 ne kuna da hakuri za ku buga da mutum 200, in za a raba su da 200 kowa nawa ne sa 10. Kaga farko idan kana musulmi to kai kadai dole ka tsaya ka buga da waɗanda ba musulmi ba mutum 10, 20. Yanzu da Allah irin waɗannan da ka da kan mutanen kai kadai a ce sai ka buga da mutum 20 ya za a yi. To sai Allah ya ce al'ana yanzu ka kafa Allahu ankum, Allah ya sauka muku saboda wa alima anna fikum ba'a. Sai ya ce in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu ne, in ku 100 ne kuna da hakuri za ku rinjaya mutum 200. 200 in za a raba ga mutum 100 nawa kowa zai samu? Kaga an zabe mutum nawa? Mutum 18 ko mutum 8 aka rage saura biyu. Yanzu idan muka fita jihadi mu 1,000 ne, yawan wanda ba musulmi ba sai ya kai 2,000. Kaga 2,000 ne shine in an raba kowa zai samu mutum 200. Idan muka fita jihadi mu 1,000 ne wanda za mu tunkara su kuma yawan su ya kai 3,000, muna iya fuskantar su ko da wa rani. A nan gurin za mu zure duk yawan makiya mu fuskanci su, mu ce ai Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Ko ko san da muka fita in mu 1,000 ne su 2,000 a tsaya, amma in mu 1,000 ne sun kai 3,000 ko abin da ya samu. Yanzu ba magana ba ce ta a tsaya, yanzu magana ce ta sai dai ai tunanin ya za a dawo a sake shi. Shi ne ka'ida ma a shari'ar musulunci. To na farko yanzu kun ga ta fuskar population na jama'a tsakanin ƙasashenmu da ƙasashen akwai bambanci ko da yake nan. Na biyu ta fuskar abin da ya shafi ƙarfin makami, abin da Bahaushe ke cewa duri da ashana ya shigo gari, kaga ɓanna ko sai ya dahali. Haka ne, to ku yi wa shugabanni uzuri, kai da baka san harkar duniya ba da ya take, kana zaune a gida kanin kake akwai abin da yake yana da sauƙi a fuskance shi, wallahi bai da sauƙi. Akwai shugabannin ƙasashe da dama da suke ta'amuli da Amerika a duniya, wallahi ba wai dan zaɓin su ba ne sai dan gudun sharrinta. Kuma wallahi na tabbatar a ta waɗannan shugabannin nawa inda za ka yi magana da su a keɓe su faɗa maka ra'ayinsu, wallahi za su faɗa maka cewa ba su da zaɓi ne sai dai haka. Dan kawai ka sassauta ka gudu daga sharrin mutum. Ko yanzu ba kuna nan ba a Najeriya aka cillo mana makami daga Ghana yadda rasa kwato? Yanzu ba kuna nan ba a zaune shugaban ƙasar Venezuela ana zaune a ƙasar aka je aka ɗauke shi ba aka kai ba? To sai aka waye gari an ce an kashe shugaban ƙasar Iran. Ko da irin waɗannan abubuwan na su shigo ƙasar mutane su fatattaka ta abu ne da yake yafi komai sauƙi. To ka je ka karanta Ƙur'ani, mace ce ta faɗi magana, da ta faɗi magana kuma sai Allah ya kaito maganar da ta faɗa, amma wallahi ba za ka san girman maganar ba sai gwargwadon yadda kake da alaƙa da fahimtar nahwu mai zurfi da balaga da sarhu, sannan za ka fahimci girman maganar da ta yi, sannan Allah ya kaito maganar da ta yi. Shi wata innal muluka, wasu masu mulki idza dakhalu qaryatan, in suka shigo wani gari Allah ya ce afsaduha, lalata garin suke. Sannan waja'alu a'izzata ahliha adilla, duk wanda kake gani babba ne a garin sai sun dawo sun mai da shi kasantacce wulaƙantacce. Allah ya ce wa kadhalika ne aka kawo jumla ta fi'ilin mudari yadullu ala dawami wal istimari ala tajaddud wal istimari, dan a nuna maka ba abin ya tsaya can ba abin shi gaba zai wayannan mutanen ku duba ku gani duk kafan da suka shiga haka suke lalatawa suka shi wanda za su faɗi wani wulakanci ya kai a ce shugaban ƙasa na zaune a kan shugabancin ƙasa a waye gari ko a so maka an ɗauke shi can an bi an ajiye shi a kofu ana bin shari'a so ni addu'a babban abin da za mu iya shine addu'a wayannan mutanen Allah ka raba mana sharri shugabanninku kuma da wani yana zaune zai ta zagi wallahi in aka biye mu zage zage mu su wallahi kire su su fata ta kaka ta ko ba wanda zai faru rigima dai kan da su kai ma ka san ƙarya kake ba za a iya ba ko ba gaskiya ba wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani wanda ya faɗa maka magana saɓanin wannan to sai dai za mu kai da hayaniya ko ba gaskiya ba to abin da za mu iya yi shine ba addu'a za mu yi Allah ya kare mu daga sharrin mutanen nan wannan shi ne abin da za mu iya Allah madaukakin sarki ya samu zama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga kowane irin tsoro duniya da lahira Allah ka zauna da ƙasar nan tamu lafiya ka zauna da yankunan mu lafiya waɗannan matsaloli da muke fuskanta na rashin zaman lafiya nan da can Allah ka yi mana maganin su waɗannan shugabannin Allah ka shirye su Allah ka sanya tausayi da rahama da jin kai a zukatansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah bai fi ƙarfin ka ba Allah ka yi mana maganin sa kowa da buƙatar sa anan ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana buƙatun mu dan sarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.